الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى وجه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya tashi da 8 ga watan Rajab shekara ta 1426 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 13 ga watan 8 shekara ta 2005 miladiya. Don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shi ne darasi na 80. ذلك باب تحريم الكبر والإيجاب. باب تحريم الكبر والإيجاب وتباب ديك مغنى دنجن يدهارن سن الكبر جلمن كي والإيجاب دكما جيد كي لفظن الكبر جلمن كي تلاتي جلمن كي جلا bukatuwa zuwa ga abu biyu. Abu na farko shi mai girman kai, abu na biyu wanda aka yi wa girman kai. Ina magana wanda dan za ka iya gani wa wani zai nuna girman kai ga wani, amma ba zai nuna girman kai ga wani ba. To shi girman kai dangane da wanda aka yi wa ya kasu kashi biyu. Ko dai mutum ya kasance ya yi wa mahaliccinsa girman kai, ko ya yi wa manzon Allah girman kai, ko ya yi wa nassi na Alkur'ani ko hadisi girman kai, to wannan girman kai ne da yake gamba shi zuwa ga wajen addinin musulunci, yakan kai mutum zuwa ga kafirci. Amma idan mutum ya kasance yan adam yan uwansa yawan girman kai, halitta yawan girman kai, bai yi wa Allah ba, bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba, to wannan matukar abin da za a ce game da girman kansa ma'afiya, aiki na sabo, kabiratu min al-kaba'ir, babban laifi cikin manyan laifuka, amma bai kai shi ga fita daga cikin addinin musulunci ba. Ina jin wannan bayanin ya wadatar. Ubangiji ce wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Dan abin istakbara, Iblis ya yi girman kai, waye wa Allah madaukaki, dan haka sai ya ce fa kana min al-kafirin wa kana min al-kafirin, ya kasance cikin kafirai saboda girman kan da ya tsakaninsa da mahaliccinsa ne. Da haka ya ɗan uwa musulmi bai dace ba Ubangiji ta'ala ya ce ka za ka ji kai kafi ƙarfin bi, manzon Allah ya sunnanta abu ka ga cewa kai kafi ƙarfin bi, bayan kana da tabbacin cewa Allah ɗin ne yake ko manzon Allah ɗin ne yake. Domin haka ɗin yakan bayi zuwa ga mutum ya bar addinin musulunci, kamar kuma yadda bai dace ba ka yi wa ɗan uwanka halitta wato girman kai. Domin haka ɗin duk da cewa baya fitar da mutum daga musulunci, to amma kuma babban laifi ne cikin manyan laifuka. Wannan shi ne al-kibr. Daga nan sai al-ijab. Abinda ake nufi da al-ijab, jijji da kai, haka muke fassara shi da Hausa. Al-ijab a Larabci dai yana nufin mutum ya ga aikinsa yana da yawa, ya ga cewa ai ni nayi kaza, ni nayi kaza, kai ai aikin yana da yawa. Sai wannan ya sa mutum ya rutu da kansa, ya rinka jin cewa shi ba dama ne. To wannan shi ne abinda ake kira da al-ijab. Duk wanda yake da ugubi ko jijji da kai, wato shi yana ganin yawan aikin da ya gabatar ne, ko wata hidima da yawa addinin musulunci, ko da iliminsa, ko da dukiyarsa, ko da matsayinsa, ko da karfin jikinsa. Ya kashe jihadi so adadi kaza, ya kashe dukiya wuri na gugar wuri miliyan kaza, ya ɗauki shekaru adadi kaza yana karantarwa ko yana wa'azi, sai ya duka jijji da kai game da wannan. Wannan shi ne al-ijab, wanda wannan shi ma haramun ne. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. وقال تعالى ولا تستعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وبنجلي تعالى تلك الدار الآخرة وانتن جدا نلاهرة mun tanade shi ne na ga aluha, za mu sanya ta ne ita gida na lahira, ko za mu sanya shi wancan gida na lahira. Lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, ga waɗanda ba ta nufin al'ulum wato girman kai ko nuna isa a ban kasa wala fasadin, sannan kuma ba ta nufin barna a ban kasa. Ma'ana Ubangiji ta Allah ya tambi gidan aljanna ga dukkan mutumin da baya da girman kai, ya tambi gidan aljanna ga dukkan mutumin da baya nufin fasadi a ban kasa. Al'ulum shine da at-takabbur, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. مثلاً الفساد في الأرض ما لم يسكت فينا أيك تقول إلى الذنوب دومين مثلاً الفساد يسكت تقول إلى الثابو سيديكو ثابو كلا كلا بي أقول ثابو بيكي واتو باب توتس واتكين سكيلي كأي توتس واتكالي أكدها yanzu mutumin da ya zuna shi kada abin da zai cuta, haka mutumin da ya tafiya shi kada abin zai cuta, amma akwai saƙon da yake bayan kasancewa su saƙo ne akwai ta'addanci ga wani ko dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa, to wannan ya zama fasadi fil ardi kenan. Waɗansu malamai suka ce dukkan suna cikin fasad, waɗansu suka ce a'a al-fasad yakan takaitu ne kan dukkan saƙon da yake akwai nau'i na ta'addanci ga wani ɗoriya akan cewa ka saɓa wa Allah. Kamar kamfanci da makarnata da aina ta'adda da dukiyar mutane da kuma rayukan mutane, to wannan nan ne ya zama al-fasadu fil ardi kenan. A takaice dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambi gidan aljanna ga waɗanda suke la yuriduna uluwan fil ardi, ba sa son girman kai a ban ƙasa, ba sa nufin haka, sannan kuma ba sa nufin fasadi a ban ƙasa. Wal aqibatu lil muttaqin, kyakkyawan ƙarfi yana tabbata ne ga masu takawa masu tsare dokokin Allah. Allah ta ba cikin su. Shekul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa mutane kashi hudu ne a ban kasa. Kashi na farko ahlul ulumin bila fasad, waɗanda su kawai girman kai da dini da isa suke so, amma su ba su da fasadi, ba sa yin fasadi sai girman kai. Yace akan samu wannan a wani lokaci daga wajen mawadata masu kuɗi, su riƙa jin cewa yanzu tunda ya samu kuɗi ya kamata ya sami fawa, ya kamata ya sami sarauta, ya sami mukami, amma shi a karan kansa kila ba ya da fasadi a ban kasa, ba ya ta'addanci da dukiyar wani, ba ya ta'addanci da jinin wani, ba ya ta'addanci da mutuncin wani, amma dai yana son girma, yana son ya zama fasa taro da ya zo duk a baji, da ya zo duk a dare, to wannan ahlul ulum kenan bila fasad. Kashi na biyu ahlul fasadin bila ulum, waɗanda su kuma fasadi suke so amma ba sa son girman kai, su kawai ma'abuta fasadi ne amma ba su da wani jijji da kai. Shekul Islam ya buga misali ire-irensu kamar ɗan ƙwaya da ɗan giya, shi ba abin da ya shafi kawai ya sha ya bugu ya fita daga cikin duniyar mutane ya shiga duniya irin tasu ta ɗan giya bugaggu dabbobi mutane, da wannan shi ne abin da ke gabansa. Amma wai ya fito ka tarko saka gaida shi ko ka masa jinjina rai ka dade shi, duk wannan bai dabe shi ba, shi dai kawai fasada shi ne a gaban sa. Ina ba za mu yi ta ba wani dan kwaya da yake tawa yana jira cewa a baje kafin ya mutu, ba abin da ya dace da mutane, shi dai kawai ne fasada, shi dai kawai ya shaki ya sha kwaya ya sha ya zuki tabar ruhi ya shaki sodinsu, shi kenan wannan shi ne abin da ke gaban sa fasada. Wanda yake mai neman mata shi kuma yaje ya ta neman matansa, wannan shi ne a gabansa, amma bai damu da cewa wato ya samu wani girma ko wani matsayi ba. To ka zama sun zama ahlul fasad bila ulum. Daga nan gudun sai kashi na uku ahlul ulum wal fasad, waɗanda suka haɗa guda biyu, ga su suna kan fasadi ga su kuma suna kan mai wato ainihin girma. Aka ce an samu wannan cikin masu mulki da sarakuna, masu mukami, masu jin sarauta, yawanci kakan samu da wuya mutum ya fi ƙudurar guda biyu sai wanda Allah ya tsira. Wato yakan so ya zama wato ya fita daban da sauran jama'a, sannan kuma abu na biyu yakan so ya yi fasadi, za a ga wani lokacin mutum na amfani da mukamin don fasadi na duka na fasadi daban-daban, ko don neman mata a wani lokacin ma don taɓewa har neman maza, a wani lokacin shan waɗansu kayan maye, sannan kuma yana sai idan ya fito kuma cikin jama'a kuma a ba shi girma. To kaga wannan jama'a bainal ulumi wal fasad. To kashi na hudu sune waɗanda suke ba wansu da fasadi, ba wansu da kuma ulumi a ban kasa. To waɗannan kashi na hudu na ƙarshe sune wanda ke aljanna don su. kaso zuwa uku ko babu su babu aljanna sai in sun tuba. Dan Allah sai tilka darul akhirah najana ma lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wa la fasadan wal akhiratu lil muttaqin. Ake idza jama'a al-insanu bayna ulwan wal fasad haraman alayhi aljanna wa kadhalika idza farada bil fasadi bila ulu haraman alayhi aljanna hatta yutub wa kadhalika idza akkata al-qadiyya wa farada bil ulu bila fasad كذلك حراما عليه الجنة حتى يتوب حراما عليه الجنة حتى يتوب حراما نوتي سجال جنة حتى إنبايا يقول ما أنا أنهرم تامتا أنهرم سجال جنة حتى إن يتوب. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرة وبنجي تعالى كده من رسل الله عليه وآله وسلم كركي تفيا أبقى كنا ميتا كما كنا ميتا كما ميتا. وقال تعالى ولا تسعر خدك للناس وبنجي تعالى كده من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرك كود فسكر كقبل المتاني التسعير فينا كرك تدكي وشو كذا متاني ياك ما تكنوت سلم ياك ما تكسك مرسو فسكا وقيتا فيك جوية هكا كيك بلوها كنتو وشينا التسعير انزاني خو متن يا جوية لكن سكنان ولا تسعر خدك للناس كرك جوية ومتاني كما تنكا a ka fuskanci su haka su ganka gaba ɗaya ko ka haɗa ido fuska na kallon fuska gaɓoɓin fuska na kallon gaɓoɓin fuska sannan ka yi bushasha ka saki fuska sannan kuma ka yi sallama ko idan an yi maka ka ansa wannan shi ne abin da ake buƙata. Amma daga zarar lokacin da ka ga mutane sai kai haka da gangan kai kamar wajensu ba wannan alama ce ta ne girman kai da kuma raina su kenan. Wala tamshi fil ardi maraha kar kai tafiya a ƙasa kana taƙama. Lafazin almarahu asalin sa a larabci shine farin ciki da almarahu da alfarahu duk yana nufin farin ciki sai dai farin ciki iri biyu ne. Akwai farin ciki a iyakokin shari'a a daidai inda shari'a ta yadda kai farin ciki to wannan ba a hana shi ba, amma akwai farin ciki wanda ya kai matsayin alfahari ga wanda baya da matsayi irin naka girman kai ga wanda baya da matsayi irin naka to wannan shine shari'a ta hana. Wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fakhur Ubangiji ta'ala baya san dukkan wani muktal mai yanga fakorin ko mai yawan alfahari. Wa ma'ana tusa'ir khaddaka linnas ma'ana wannan kalma da ke cikin wannan aya ta cikin suratul luqman ay tumiluhu wa tu'ridu bihi 'alan-nas karka kawar da kumatinka ka juyawa mutane ta yadda baka hada ido da su ba takabburan 'alaihim dan girman kai a gare su mutanen. والمره ما ننكلم المره كما التبكتر ينغا متين ينا تفيا ينا ينغا سلي المره كده. وقال تعالى وبنجي تعالى يا فدا تكون متى آية يتي إن قارون كان من قوم موسى فقضى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إلا الله لا يحب الفرحين. إلى قوله فخسفنا به وبدار الأرض ككلم تأويل هل يزوى لفتن الله تعالى فخسفنا به وبدار الأرض سمك رفت قتالك تارد جدنك وسمك تاكتا تبوئي بسيد جدنك كفات هدي يسوك باتا هنا الخسف أي رفت قتالك تارد جدنك كفاتا وسمك تانير جدنك كفاتا. Abinda ayar suke cewa inna qaruna kana min qawmi Musa lalle qarun ya kasance yana cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam. Malamai suka ce akwai dangantaka tsakanin su da juna abna'ul a'mal suke wato annar dangane tsakanin qarun da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Fa baga alaihim sai ya nuna musu girman kai ya nuna musu isa shine fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz mun ba wani abu cikin takkoki na dukiya alkunuz jam'i min alkanzu alkanzu dukiya tararra tari tari na dukiya ma inna mafatihahu abinda makullanta kadai makullan takkokinsa kadai latanu'u bil usba za su iya nauyaya karfi majiya karfi mutum goma dan nan al usba shine adadi uku har zuwa goma. Wadansu malamai suka ce al usba na iya kaiwa samari majiya karfi mutum 40 waɗanda suka ce mutum 70 amma galibi idan mun kalla al-usba yana daukan mutum 10 ne 3 zuwa 10 domin a cikin kisar annabi Yusuf Allah ya kirkito mana ƴan uwan annabi Yusuf wanda su goma sha biyu ne, har tare da annabi Yusuf din da su mutum goma sha biyu guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya sauran guda goma fa su kuma suke ƴan uba. In qalu li Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu utba inna abana lafi dalalin mubin. Suka fita yanzu Yusuf da ɗan uwansa su suka fi zama abin kauna a wajen mahaifinmu, wa nahnu utba ga mutum goma cir majiya ƙarfi. Kaga lafazin utba a nan su nawa kenan? Goma, wanda shi nuna uku zuwa wato ainihin goma shi ake kira utba. Inna abana lafi dalalin mubin kamar yadda suka faɗa. Ubangiji yake wa atainahu min al-kunuzi, mun ba shi wani abu da tsakokin dukiya, ma inna mafatihahu irin abin da makullan tsakokin ma kadai, la tadru bil usba la hiya nawiya su wahalad da al-usba majiya karfi mutum goma, ulu quwa ma abuta karfi, adadin mutum goma ma abuta karfi. Id qala lahu qawmuhu la tafra, ya inna mutanen su suka ce da shi ka daina alfahari ka daina girman kai. Inna Allah la yuhibbu al-farhiyan, ubangiji baya san girman kai baya san masu girman kai, ubangiji baya san masu alfahari baya san masu fariya. Haka mutane suka ce da shi, wa tajidu ma ataka Allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya, abinda Allah ya baka shi ka nemi gidan lahira da shi, ya baka mulki sai ka nemi lahira da mulkin ka, wanzar da adalci kwatanta gaskiya kwatanta rikon amana rage zalunci sauƙaƙawa mutane lamurran rayuwa, daɗawa mutane ta fuskar ababen more rayuwa, gyara musu hanyoyi, kula da titunansu, ruwansu da tsaron gidajensu. Ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka, mulki ne ko wadata. Idan Allah ya baka kuɗi kuma ka fitar da zakkar ta wajibi, idan Allah ya baka ilimi ka fitar da zakkar ilimi, shi ne ka karantar da mutane, ka yi wa'azi, ka yi bayani gwargwadon lokacin da ka samu, ka yi iyakacin ƙoƙarinka wajen ɗora mutane a kan tafarkin gaskiya. ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما امنت على بنك الدنيا بقسم على ذلك كمانر لا تنسى نصيبك من الدنيا امين جدا الدنيا كرك من ذا بربنك دا الله مدر في كنسل كي يقدر كسام معنى كاسع مكوئي ذاك الشعب ميتو كسا ميتو كهو عجل هوا ميتو كسا كفاب ميتو باب ليسي ابن ديك ليسي سيني كي ابن تارد الفهري amma ka yi abin daidai bukata ba tare da ka kai ga al'amuranci ba, to wannan babu da yake ba a haramta maka jin daɗin rayuwar duniya ba idan ka samu, amma akwai hududin shari'a a cikin iyakoki na shari'a a da'ira ta Allah ya ce, manzon Allah ya ce, wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kullu yusrifu wa la tusrifu wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna dhalika qawaman. In za ka tsaya a tsayuwa ta tsakatsakiya wajen ci da sha da tufafi da abinci tsakatsakiya, gida ma tsakatsakiya, abin hawa tsakatsakiya ba tare da alfahari ba, shi ne na tantar da shi baka nan duniya idan Allah ya baka. Waɗansu malamai suka ce a'a, kar ka manta rabonka na lahira tun daga duniya, ma'ana yi aiki daga duniya don wancan rabon na lahira, kar ka manta ba ka yi ba a duniya ka je lahira ka wayi gari ba ka komai, shi ne za ka tantar da shi baka. Karka manta da kasanka na lahira tun daga duniya, karka manta da shi, tuna da shi a duniya don ka yi aiki don shi. Ka ga ayar tana ɗaukar wancan ma'anar tana ɗaukar shi ne wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, ka yi ihsani irin yadda Allah ya maka ihsani, ya zaɓe ka kai ɗaya a cikin famili ya rufa maka asiri, aka kyale sauran cikin talauci, aka zaɓe ka kai ɗaya aka baka muƙami, aka kyale sauran cikin ba muƙami, aka zaɓe ka kai ɗaya aka baka matsayi. Ko nawa kuka fita daga makaranta lokacin da ka kammala firamare a wannan shekarar, ko nawa, amma yanzu kai ne ka kai wannan gaskin, duk wanda kuka fita a wannan shekarar ba su kai ba. Ko nawa kuka kammala sakandare ba a samu wanda ya kai wannan matsayin ba sai kai. Ko nawa kuka fita daga jami'a aka yaye ko wanda kuka yi kwas iri ɗaya ba a samu wanda ya kai wannan matsayin ba sai kai. A cikin sakon da result ɗinka ya fi naka kyau, ashe abin ba ga ilimi ba ne ba, kasafi ne, kisma ilahiyya kasafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. A ce Allah ya maka ihsani ya kai ta maka, to sai ka fi ta maka kama ahsana Allahu ilayka, mai Allah ya kai ta maka. Ko ina kuka taba zuwa Hong Kong, kuka je China, kuka je ina ne, amma Allah ya ba ka riba da zuwa ta maka ba. Ko ina kuke da kantuna ko a tunga ko a kasuwa ko a kantin gole ko a ina ne, amma Allah ya ba ka ribar da bai wa waɗansu makamantan ka da irin wannan ribar. Allah ya maka ihsani kenan. ولا تبغي الفساد في الأرض كرك نمين فساد يا بنكسا إن الله لا يحب المفسدين الله باية ثم سبرنا أبنكسا وانا جينا أبنى بذي أنا نفسك سيدي أنه موزا رسلنا نفسك إيماني هكا سكا فتاوى قادونا لذلك بات أنت سيدي قال إنما أوتيته على علم عندي يقول سيدي وانا أبنى كورغا أمبانا لدوكيا أمبان من بسكة أمن كيوا ذا أبان meke ne bi duka ga sanin cewa za a bani wadansu malamai suka fassara cewa an bani shine saboda ilimin da nake da shi ma'ana na san harkar kasuwa ina da connection shi yasa na samu wannan ba wai magana ce ta Allah ya kaddaro mun ba na shiga na fita irin shige da fitan da tuwana ba shi ba na samu kwarewa a harkar kasuwa irin kwarewar da tuwana ba su da ita da haka sai na samu utituhu ala ilmin indi ko kuma yanzu to ma'anarsa inna ma utituhu ala ilmin indi an bani wannan abu dan Allah ya san ni na fitantanta a bani saurin da fitantanta ba da haka ba ba dan Allah cikin kowace ma'ana daga cikin mujabbin nan mutunci da kyau ba ne kyau in an fassara ta da ma'anar farko dai ma'ana ce mara kyau bai kyau ta ba da yin rubi da zalunci da ubangiji ba abinda Allah ya ba ka sai ka dauka da baraka sai ko iyawarka in an fassara da ma'ana ta biyu haka bai ladabi ga ubangiji ba waye sanar da kai kai Allah ya fito dan haka ya baka wannan sai Allah ya ce awalam ya'lam annahu qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashadd minhu quwwatan wa aktharu jam'a kin bai da masanar cewa ubangiji ta'ala ya halakar da adadi zama kafin sa irin wadanda sun fi shi wato ainihin karfi sannan sun fi shi yawan dangi a shadda min hukumatan wa aksaru jam'a sun fi shi karfi sannan sun fi shi yawan dangi ko sun fi shi karfi sannan sun fi shi yawan tara dukiya kafin su an yi waɗanda suka fi shi Allah ya halakar da su an gane ku wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun kafirai waɗanda suka mutu da zunubi ba wanda za a tambaya game da zunubinsu su kaɗai za a tambaya da haka kai ɗin da ake mawa jirgin jirgi kai kaɗai za a yi wa tambaya game da laifinka sauran jama'a za ta suke so su yi ma amma ba wai dan abin zai shafe su ba ne bayan sun kyale ka ba abin zai shafe su ina ba ta fahimta fa kharaja ala qaumihi fi zinati sai ya fito cikin kawa cikin kwalliya a cikin mutane shiga take yi tare ne ya taho cikin mawkif wato tare da mabiya qalin ladzina yuriduna alhayata ad-dunya waɗanda dama su rayuwar duniya ita ce a gabansu sai suka rinka cewa ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la dhuhabun azim kai ina ma mu muke da irin abin da aka bai wa qarun lalle qarun ya dace da babban rako ina ma mu aka bai wa dukiya irin ta ina ma mu muke da matsayi iri da kaza ka ga yau waɗanda suke a jiya a duniya haka suke idan sun zo ne ya wuce cikin wata mota ya burge su kai ina ma mu muke da irin ta idan wani ya wuce ana masa jiniya sai ya ji hauki ina ma shi aka wa jiniya idan wani ya wuce ana bai shi da kaza da kaza sai dauka ina ma shi ne ya laifin la musulma usiya qaru innahu la dhuhabun azim amma ma bu ta ilmi su mutu ba wa qala allazina utul ilma waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wadanda aka bai wa ilmi suke da masaniya suke bambance tsakanin abu mai amfani da mara amfani suka ce kai kanku lada da Allah yake yin tanadi ga masu da'a da biyayya shi ne abin da yake fiye alheri ya kamata ku goraka ya kamata ku ce ina ma ku same shi khairun liman amana shi ne mafi alheri ga wanda ya imani wa amala salihan kuma suka aikata aiki na gari wala yulqaha illa sabirun ba ko wanda zai dace da hakan sai masu hakuri su ne waɗanda za ka ga an ba wani da yawa an ba su rabo kaɗan amma suka haƙurƙurtar da zuciyarsu ba su rufi cewa sai sun samu irin na wadan ba don suna kallon hanyar da biyu samun ba mai kyau wuce ko kuma in ya kama ta hanya mai kyau hanyar da yake kashewa ba mai kyau wuce da aka ba ta fata ta zama a wannan sai suka haƙura da talauci da suke ciki da kamfar hannu da suke ciki da rashin yalwar dukiyar da suke ciki shi ne wala yaqaha illa sabirun Allah ce fa khatafna bihi wa bidaril ard sai mun ga aya tun da ya kana ya ce mun ku karanta har zuwa kan ina ba za mu ba wai kawai sai rufe ohora talawa ta ba kawai ya ba mu umarni ne ko ba haka ba فَقَطَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ يتي الآيات دوات رشان آيوين تسيحي لعلاقة في كارون دلنا karfi ne kuma kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata fi'a tawaga ta mutane yansurunahu da zasu taimake shi min dunillah ba Allah ba kuma kana min al-muntasirin baya cikin wadanda zasu iya tallafawa kansu baya da mutane kuma shi ba zai iya taimaka kansa ba baya da mai kare shi kuma shi ba zai iya kare kansa ba fa asba alladhina tamannaw kadahu bil amr yayin da aka rubuta kasa da shi da gidansa jiya wadanda da suke gurin ina ma suna da matsayin nasa sai suka waye gari ya kuno na suna cewa wai ka annallaha ya rubuta da rubuta mai tsaro wai laula amanna Allahu alaina la qatafa bina wai ka annahu la yaflu al kafir wannan madadin wai abun mamaki lalle Allah madaukakin sarki na tun fada arziki ga wanda ya ga dama yana kuma takaita shi ga wanda ya ga dama lalle abun mamaki duk wanda suke kafare ba za su labota ba sai suka waye gari suna mai ta wannan magana wato wanda da a jiya suke cewa ya laifin Allah misali ma utiya faru وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وضمط النار رواه مسلم wani hadisi an karbo shi daga Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare da gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa kana yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr ba zai shiga aljanna ba duk wanda a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zarra na girman kai babu shi babu aljanna kar ku manta na ce da mu girman kai ya tafi gida nawa gida biyu ko dai ya zanto wato mutum yana yawa Allah da manzansa girman kai wannan mun ce hukuncinsa kafirci ko kuma ya zanto mutane yake yi wa girman kai wannan hukuncinsa saƙo to idan mun ɗauka cewa girman kansa tsakaninsa da mahaliccinsa ne tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne an karantar da shi ayar da baya kokwanton qur'ani kuma haka ma'anarsa take amma yana ganin shi ya fi karfin yin aiki da ita an karantar da shi hadisin da baya kokwanton ingancinsa kuma ya tabbatar haka ma'anarsa take amma shi yana ganin ya fi karfin yin shiga cikin ya ku bayi ya yi aiki da wannan hadisi da manzon Allah yanzu wanda ya yi wannan hukuncinsa ai kafiri da haka da kace ba zai shiga aljanna ba in a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar zarra na girman kai ana nufin ba zai shige ta ba kenan har abadan abada idan ya zanto girman kan nashi game da Allah ne game da manzo sallallahu alaihi wasallam ne amma idan ya zanto girman kansa game da sauran mutane ne tsakaninsa da Allah bai wa Allah girman kai bai wa wani hadisi na manzo Allah girman kai amma yakan tsagawa mutane kai yakan yi wa mutane yanga to wannan sai kace la yadkhulul jannata ma'a as-sadiqin ilaiha ba zai shiga aljanna ba shi da wani zai shiga karan fadi amma ba shi hana in ya shiga wata an yi masa azaba gargadan yangar da ya a duniya da takama da kafafa to kuma a cire shi daga baya a kai gidan aljanna la yadkhuluha fi awwal al-amri lakinnahu yadkhuluha fi ma ba'd ba zai shiga ba karan fadi amma zai shiga wato a karshe ina fata mun fahimta to kaga ko wanne dai ai ba daɗi sai dai kawai shi wancan dai ya fi nabi dai ya fi dama dan wancan idan ya shiga wata ba zai shiga wannan ko zai shiga a maza azaba amma ba zai dawwama ba da haka ya danganci wani irin girman kai da ya yi wato za ka hararo ma'anar da muka faɗa sai ka fassara hadisin da ita in ana nufin kashin farko ga ma'anarsa in ana nufin kashi na biyu ga ma'anarsa lokacin da manzo Allah ya faɗa wannan fa qala rajulun sai wani mutum ya ce innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan za ka ga mutum yana son tufafin zai zama mai kyau wa na'luhu hasanatan takalminsa ya zama kyakkyawa wannan yana cikin girman kai kala sai manzo Allah ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal ubangiji ta'ala mai tsafta ne yana son tsafta ubangiji ta'ala kyakkyawa ne yana son kyakkyawan al'amura lafazin jamil daga jamula ne a cikin harshen larabci akan ce jamula yajmulu ay hasuna yahsun idan abu ya zama mai bankai ya zanto mai kyau malamai sun yi masa fassara guda biyu wadansu suka ce tsafta a nan wurin ma'anar ta kyau to abinda ake nufi idan an ce Allah madaukakin sarki kyakkyawa ne, ana nufin ta fuskar zatinsa, zatin Allah ba muni a tattare da shi na ɗaya kenan, kuma sannan ta fuskar sunayensa, dukkan sunayensa kyawawa ne, walillahi al-asma'ul husna. Na uku sifofi, dukkan sifofinsa kyawawan sifofi ne, babu sifa ta muni a ciki. Yanzu sifar ilimi ai kyakkyawa ce, kafin kinkiyar jahilci wanda mummunar sifa ce. Sifa ta ƙarfi ai kyakkyawa ce, kinkiyar ragwanci kaga ai mummunar sifa ce. Sifa ta karamci da kyauta da baiwa kyakkyawa ce, kafin kinkiyar rowa ai mummuna ce. Allah yana da kyawun zati, yana da kyawun suna, yana da kyawun sifa. Sannan abu na hudu, yana da kyawun aiki, dukkanin ayyukansa kyawawa ne. Don haka saboda tasirin kyau dinsa sai yi wa sama kwalliya bayan ya halitta mana ita, ita ma ƙasa yi mata kwalliya bayan ya halitta mana ita. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mun sanya abin da ke kan ƙasa ya zanto kwalliya a gare ta, ado a gare ta, musamman yanzu da zamana idan ka fita kaga ciyayi sun fito gwanin ban sha'awa, waɗansu kan rakyar, wani kuma wato ainihin ka ganta rawaya, wani ka ganta kaza, wani ka ganta kaza, kala kala sun zanto suna yawa ƙasa kwalliya. Da Allah ma Allah zai zina tallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sannan sararin samaniya sai Allah ya kawata ta wato ainihin da saurari, inna bayyana sama'ad dunya zinatul kawakib. Kaga kenan kyau ta fuskar zati, ta fuskar suna, ta fuskar sifa, da kuma ta fuskar aiki, to shi ne inna Allaha jamilun. Haka waɗansu malamai suka fassara, waɗansu malamai suka ce jamilun ɗin nan ala wazni fa'il ne, daidai da sikelin awon kalmomi na larabci na fa'il, kamar ka ce jamil kaga ala wazni fa'il, sami'a ala wazni fa'il, basir shi ma ala wazni fa'il, qadir ala wazni fa'il. To kalmomin da suke zuwa akan wannan sikeli na awon kalmomi na fa'il suna ɗaukar ma'anoni. Akwai lokacin da suke ɗaukar ma'ana ta gashi fa'ilun amma ma'anarsa mufu'il, kamar da an ce jamil ana nufin mujmin, wato kyakkyawa ana nufin mai kyautatawa, subhanahu wata'ala. Allah mai kyautata halittu ne, mai ƙayata halittu ne, ma'ana shi yake rabon kyau, shi yake kasafin kyau. Ya bai wa annabi Yusuf rabin kyau, ya bai wa manzon Allah gaba ɗaya dukkanin kyau, ina ba za mu fahimta, shi ke rabon kyau. Ya bai wa barewa kyawun halitta da ake buga misali da ita, ya muna na alade ɗin ganin damarsa, subhanahu wa ta'ala, don shi ne mai kasafin kyau. Ka ga zan so jamilu bi ma'ana mujmil, yani mu'min jama'a mai bayar da kyau, subhanahu wa ta'ala. Duka da idan ka fassara sunan da wancan yayi, idan ka fassara shi da wannan yayi, domin a cikin kowanne dai idan muka ɗauki wannan na farko, jamilul zat, jamilul asma, jamilul sifat, jamilul af'al, wato dai jamal na Allah subhanahu wa ta'ala wani abu ne da sai dai ka san shi a ma'ana, amma ba za ka iya hawayo iyakacinsa ba. Kaifiyar siffantuwar Allah da kyau ɗin ta kai matuƙa, ta yadda mutum ba zai iya bayani ba, sai dai kawai ya bayyana abin da ya fahimta don kusanto da ba. Duk dai daga ƙarshe sai mu fitar da sakamakon cewa ake jamilu suna ne daga cikin sunayen Allah. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Ubangiji ta'ala mai kyau ne kuma yana son kyawawan lamura, Ubangiji ta'ala mai ƙayatarwa ne, mai kyautatawa ne, mai bayar da kyauta ce ta kyau ga wanda ya zo cikin halittunsa, ya fifita wani sama da wani ta fuskar kyau, ta fuskar halitta, subhanahu wa ta'ala. A ta kulli shay'in khalaqa, an gane ko? Manzon Allah sai ke cewa sanya riga mai kyau da sanya takalmi mai kyau ba shi ke nuna girman kai ba, domin Allah mai kyau ne yana son kyawawan lamura. Amma abinda yake nufi al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas, abinda yake kira da al-kibru girman kai shi ne batrul haqqi, tun kuɗe gaskiya idan ta zo ka fahimci gaskiya ta kake yin aiki da ita, to kaga wannan ya zama girman kai kare na zari kenan. Mutumin da girman kai tsakanin shi da Allah ko manzon Allah, don ba a kiran abu gaskiya sai in ya zo cikin alqur'ani ko cikin hadisi. In ba alqur'ani da hadisi suka zama gaskiya abu ba ya zama gaskiya. Sannan abu na biyu wa kamtun na tsere mutane, kaga ya zama girman kai a kare na na biyu ba wai sai mutum ya hada daga guda biyun bane ya zama mai girman kai a kowane ɗaya daga cikin su tonan shi girman kai sai dai na farkon ya fi muni sama da na biyun da haka sakamakon su ma kuma a lahira ya rabu da madawa wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi al-imamu an-nawawi ke baqaru al-haqqi abinda yake nufi da baqaru al-haqqi a larabci dafuhu wa radduhu ala qa'ili tunkuda gaskiya mayar da ita kan wanda ya faɗe ta ka ce kai ba za ka karɓa ba wa gantun nas abinda ake nufi da gantun nas a larabci ihtikaru raina wa an salama ta bin al-aqwa radiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما مناه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم أنكرون حديثي لك صحابي لك كلا سلمة ابن الأكوع التي قال الدابري ينا لك تجمد أن تفكر بيعة الرضوان waɗanda Allah ya saukar da aya akan cikin suratul fatih laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba in ban manta ba shine sahabin da yawa manzo Allah mubayi'a so uku a wannan dare a wannan ranar yajiyo layi a karan fari yayi mubayi'a da yaga layi bai kare bai saki shiga yayi ta biyu da yaga layi bai kare bai saki shiga yayi ta uku dai da da ban da samu wannan kwalaba a wannan sai mai da idan kowa a mubayar da yaso dai ya samu riba na Allah la kadara bi Allah fa anil mu'minina to shi ya samu riba din sunan kenan tunda yau bai aka uku a wuri guda salma ibn al-aqwa yati anna rajulan akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya ci abinci a wajen manzo Allah bi shimalihi da hannun hagu fa qala sai manzo Allah ce kul bi yaminik shi da hannun kara dama mana kare da aka zai ce ni ba zan iya ba ni ban taba ba in na zo ki ba zan iya ba ya fa zan dan girman kai kare sai manzo Allah ce lastafata kar Allah sa ka iya sai mutum da aka yi ce ma mana'ahu illa al-kibr ba abin da ya hana ya ya ce da dama din sai girman kai yana ganin tunda ya fara da hago wani bai isa kuma ya mai da shi dama ba fama rafaha ila fihi daga nan bai ƙara daga hannun shi zuwa bakin sa sai kawai Allah ya sanya hannu aka kama ta tutar shan inna ko ne wa ta kama shi ya zama da bala'i ga addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai lasta ta ba za ka taɓa yi ba Allah sani وعن هارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه وتقدم سره في باب ضعفة المسلمين أنكر ذلك حديث لك هارثة ibn wahab Allah ta kare da gare shi bazan Allah ya ce da sahabbai ala ukhbirukum bi ahli an-nar sun bazan ba ku labarin suwaye ɗan mutu ba kamar mai tambaya ya ce eh muna so mu ji labarin to wane ne dan mu ne sance su sai bazan Allah ya ce kullu utullin jawazin mutakabbir wannan hadisi idan muka manta ba sharhin ta ya gabata a babu ba'atul muslimina tare da dogon bayani da dai a wajen amma anan aka tafi dai utul wato mutumin da idan gaskiya ta zo sai sun kuɗe ta baya karɓa shi ne utul waɗansu suna fassara utul da cewa shi ne mai ƙiba a halittarsa to amma kuma ƙiba a halittar mutum zaɗin ka ne ba zaɗin ka bane ba da haka masu wannan fassara sai suka buƙaci su ce ƙibar da aka yi da dukiyar haram saboda haka wanda yake ƙibar da ya samu ta dukiyar ta abu kuma wanda ma ba ya da kuɗin ma ga shi talaka amma yana da mai yana da ƙiba ga wani kuma da kuɗin amma kuma a rame saboda haka ƙiba dai ita kaɗai a karan kanta wala bani la ta'allaqu bihi madhhabun wala dhanbun zargi ko yabo baya ta'allaka da ita tunda tsari ne na halittar da Allah ya koyi wa dan adam ba zaɓin dan adam bane yayi ƙiba ko ya zama zaɓin amma da haka da hotun ana nufin wanda idan gaskiya ta bude sun kuɗe sai ya karɓa jawaz mai kaushin hali wanda baya da kirki, muttakabir mai girman kai. Wannan hadisi kamar da gaba da kirki tare da wata imam mutafakun alaihi. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ده ابو سعيد الخدري الله تعالى داغري يجي جو ناجي من الله صلى الله عليه واله وسلم هنا سوا احتجت الجنه والنار وجا ده الجنه في بايه الدليله لجنا ان غني كو wannan tace ka za ta kafa hujja, wannan tace ka za ta kafa hujja shine intajja aljannatu wan nar. Fa qalat an nar, sai wuta ta ce fiyal jabbarun wal mutakabbirun, a ciki na azzalimai suke, a ciki na masu girman kai suke. Domin aljabbarun shine azzalimi, aljabbir azzalimi, idan an jingina abin zuwa ga wato halitta. Amma aljabbar idan an jingina sunan zuwa ga Allah, wato mai karfin zartarwa. Ina fata an fahimta, mai mayar da za'an martani kan azzalimai da suke zalunci, sai ya rama wa waɗanda aka zalunta. Sannan aljabbar kuma yana ɗauka ma'anan mai tsola wanda ya karye, wanda idan ka samu ci baya shi zai ta gaza maka kuma ka samu ci gaba, in ka rasa kuma shi zai baka wajibi ka samu. An gane ko? Amma idan an ce wa ɗan adam jabbari, to ana nufin azzalimi kenan, almutakabbiruna masu girman kai. Wa qalat aljanna, aljanna ko tace fi yadu afa'un nasi wa masakinuhum, wa masakinuhum kai. Aljanna tace a ciki na masu raunin mutane suke da talakawan, masu rauni waɗanda ba su da ƙarfin sarrafa, ba su da ƙarfin mulki, ba su da ƙarfin dukiya, da su talakawa. فقضى الله بينهما سوى بين تعالى يزرتك وكنت سكانا سيتي إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء في الجنة رحمة تاتيك لكنك رحمة وانا نسوء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء في قوة عذابة تاتي لكنك هم أذرتا وانا نقدامة ومك ليكما علي ملؤها كوة إذا بتتنك سنتكتا ومك ليكما دكم قوبين قوة alayhi mil'uha suka da wajibi ne a gare ni inji Allah ta'ala. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Kuma wannan hadisin za mu samu fa'ida tafsiriyya cikin sa, fa'ida a babin tafsiri. Domin da yawa daga cikin waɗanda suke fassara ayoyin Al-Qur'ani ba tare da yin izra da mai hadisin manzo Allah yace ba, sukan ɗauka cewa kuma kuka ji ma ana faɗa mutane na cewa ya Allah ya alƙawarin suka wuta amma bai alƙawarin suka aljanna. To kaga su abin da suke da idan sun dauki aya ita kadai, Allah ce la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in, zan cika wato ainihin wutar jahannama da mutane da aljanu gaba daya. To kaga idan ka kalli aya sai ka dauka kenan an yi alƙawarin suka wuta amma ba a yi magana aljanna kuma za a cika ta. To amma idan mutum ya koma hadisi sai ya ga duka guda biyu akai alƙawarin suka. Ina ba za mu fahimta. Sai dai ta aljanna bayan duk an shigar da yan aljanna ciki, Allah samu ciki. Duk da tsara da mulawar wajen su wurare da gidaje da kulose da babu kowa, sai Allah ya halitta sababbin halitta. Sai a cike sauran gidajen da babu kowa. Yanzu unguwa da aka koma sabon unguwa ai cikakka shi ne a ce kowane gida akwai mutum. Ya aka ce ga gida a cikin unguwa ku biyar ne kaɗai gida sai a gari empty, za ka ji daɗin zama? Karka jike wato sai a halitta sababbin halitta, sai a karasa abin nan da su. A takaice dai wannan hadisi na nuna wato mahimmancin komawa zuwa da hadisai na manzo Allah don fassara ayoyin Al-Qur'ani. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yanzuru Allah yawm al-qiyamati ila man darra izarahu bataran, muttafaqun alaihi. Wannan hadisi daga Abu Hurairah yake, Allah ya kare da gare shi, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yanzuru Allah yawm al-qiyama, alaman tashin kiyama ubangiji ba zai taba kallon man darra izarahu bataran, dukkan wanda ya da tufafin sa dan girman kai ba Allah ba zai taba kallon shi ba. To shine malamai suka ce zai ake nufi da kallo a nan gurin, in kallo na mutum ya ga abu ai Allah yana ganin kowa yana ganin kowa yana ganin kafirai yana ganin yahudu yana ganin nasara kuma da ga kowa nan take kiyama ba amma abin da yake nufi kallo na rahama kallo na jin kai dukkan mutumin da ya ja tufafinsa a kasa don girman kai Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba manzara izarahu basaran dukkan wanda ya ja tufafinsa lafazin al-izar sai na zani da mutum ke daurawa a kogonsa to ya tafi kowane da tufafi sawa'un izar ne a al-qamis ne a sirwal ne da wando da riga da bada menene in dai mutum ya ja tufafinsa a kasa kuma ya zanto manufar jan tufafin a kasa shi ne girman kai to wannan hadisi ya hau kansa mutum namiji musulmi mutum namiji banda mace ya ja tufafinsa a kasa da manufar girman kai to Allah ba zai dube shi gudu ba na hawa Allah tsare wani hadisi na daban na Abu Hurairah a cikin Bukhari yana nuna kuma dukkan tufafin da yake kasa da idan sawo to shi kuma yana cikin wuta a ranar ta kiyama an gane ko dukkan abin da yake kasa da idan sawo to wannan yana cikin wutar jahannama a ranar ta kiyama to wadannan hadisi daban-daban ne shi wannan yana magana idan ka ja a kasa da nufin girman kai wancan kuma yana nufin ba ka ja kasa ba amma ya yi kasa da idan sawo da ka zo zanto haramun ne tufafin da namiji ya zanto kasa da idan sawo sai dai daidai idan sawo zuwa abinda ya yi sama amma kasa da idan sawo haramun ne ma'ana idan mutum ya sanya tufafin sa daidai idan sawonsa sawo riga ce wando ne izar ne kuma menene to ya fita daga cikin dukkan waɗannan hadisai guda biyu ma'ana hadisai ba su shafe shi ba idan ya yi kasa da idan sawo bai ja kasa ba to ya fita cikin wancan hadisi da yake nuna za a yi wa mutum azaba gwargwadon abin da ya sauka kasan wanda bai ja kasa ba idan inci ɗaya da ya kasa da idan sawo bai ja kasa ba to azaba daidai inci ɗaya daga wutar jahannama idan rabin inci ne to azaba daidai rabin inci idan ɗaya da rabi ne matuƙar dai bai ja kasa ba to duk dai yana nan a daidai wannan gwargwadon abin da ya yi kasa ɗin amma idan ya ja shi kasa kuwa sannan ya zanto manufar girman kai to shi kuma ba maganar ma azaba wake daidai wannan yancin Allah da zai dube shi ba duba na rahama kaga hukuncin daban-daban ne tunda aikin ma daban-daban ne waɗanda ba su fahimci waɗannan hadisai ba sai su rinka ganin a'a ai mutum ya yi Allah dukkaninsu kowanne Bukhari ya ruwaito shi kuma kowanne ya yi masa babi mai cin gashin kansa don ya nuna ba babi dai suke shiga ba su duka don ba lallai bane da tufafi ya yi kasa da idan sawo ya zanto kuma ya yi mai ya ja kasa ba lallai bane ba zai iya waya ya yi kasa da idan sawo amma bai ja kasa ba to kaga hukuncin su daban wanda kuma ya ja kasa hukuncin su daban dan kai Imam Bukhari ya sa a babi daban-daban wannan babi kaza wannan babin kaza dan a nuna fiqhun mas'alar sosai ya fito fili ga mutane to amma game da kiyamace ita tufafin ta kam ya zama wajibi ba ya zama to kasa mai kasa da idan sawo sannan bayan ya zama kasa da idan sawo ma mustahabi ne ya ja kasa ba wajibi ba idan ya ja kasa haka aka so idan bai ja kasa ba amma ya yi kasa da idan sawo ta yadda kafarta ba ta bayyana to wannan babu ne amma ita haramun ne ta dage tufafin ta sama da mai sama da idan sawo domin borinta tunan tsireti ne ga yamani to kaga gaba daya sai mutane su kabbinki ta lamarin ita mace sai ta dage shi kuma namiji sai ta kira shi wasu kan kowa ya kima abin da Allah ya ce babban da lallazi na zalabu kaunan yar da suke shi namiji an ce dage na ta sai ta ita mace an ce kuma ta kira shi ita kuma sai ta dage da kuma wannan kaga shi ne illar wato da turawa suke wa mutane kullum ita mace za a ƙara tsare ta shi kuma namiji a ita ƙara mata kaya yanzu ka duba ko 'yan wasa ko wani irin wasa ake galibi za ka ga cewa kayan namiji mafi karanci a gace gajeren wannan ko dai ya rufe cinya gaba ɗaya ko kuma ya rufe rabin cinya ko kuma haka amma mata masu wasa su kuma sai su ɗan ƙaramin fan ɗan ƙarami ɗan ƙanƙani wanda bai kai gajeren wando ba ka ga fasara da baturen kenan to da haka dai ya kamata mu yi hattara akwai kuma waɗanda suke kafa hujja
جهلا منهم saboda zuwa musu fahimci matsalar fada hadisin sayyidina abubakar sai sai yayi sayyidina abubakar ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tufafina yakan sabule ya ja kasa ba da niyya ba me hukunci na sai manzo Allah ya ce ai kai ba kai da girman kai ba ai ba dan girman kai kai ba kiska a daidai wannan gaba ya kamata su dauki hadisin gaba daya su kallon su ga kowace kalma a cikin sa tunda dai manzo sallallahu alaihi wasallam shine mutum fasahan masu larabci sahabbanta kuma suna biye da shi wajen fasahan harshen larabci to saboda haka sai mutum ya kalli kalmomin gaba ɗaya daga farkon hadisin zuwa ƙarshen su sannan ya fitar da sakamako amma sai suka fake a gabar ƙarshe jumla ta ƙarshe santan na ƙarshe a cikin hadisin ai kai baka girman kai an talatta da manya zuru ruku yala sai suka fake da wannan kawai cewa ai in ba da girman kai ba ne ya kamata su koma farkon hadisin me abubakar ya ce yace inna ahada shakkan izari yastarhi illa an ata'ahadahu yace ɗaya daga cikin bangalorin izatina bangalori da izatina ko daga gefen dama ko daga gefen hagu ko kuma ce daga gaba ko daga baya yastarhi yakan sabule da kansa shi tufafin da yake mai yake sabulewa yake kwantewa yake sassautowa yayi kasa ba da niyya ba sakamakon aiki sakamakon tafiya da zirga-zirga zai iya sabulewa yau kasa illa an ata'ahada ko yace har sai na sake bin shi na mayar da shi kaga bai bar shi ba sayyidina abubakar ba wai da ya sassauto ya bar shi bane ba a'a tababin ya sassauto da kanki ba abubakar suke ba sannan da ya sassauto bai kyale shi ba sai da ya ja sai yake tambayar manzo Allah hukuncin sassautowar kafin in mayar ina da laifi wannan gabar yake tawa annabi tambaya manzo Allah ce ai ba da girman kai kai ba ba ana me yayi sabulewa yayi to kai kuma yanzu kai ne zaka je da tela ya rike tef ya ja kasa haka yayi kace bai yi ba haka yayi bai ba haka an yi maka tazarfi ki to yayi to kuma sai kace dai mutum zai na muka ya da laifin mana ba yayi tare ya bada telar da ke dinka sigar da mata wanda za a tsaga yarinya tana tafiya kore tana fita cinye tana fita waje da kuma da ya dinka shi ma ta zarfi har aka je kasa ta cikin tare a cikin laifi Allah ce wala ta auru wani da ismi banjiwa a ayyau hujja ne da mutum ya ce kai masa abin da yake laifi suka masa yanzu kai mutum kai makeri ne sai barawo ya zo ce cikin kai masa su gobe da zai zuwa fashe da ita sai ka ce aiki ya ce in yi masa sai ka gyara masa kana tsira sai wani ya zo ce ka ina sa yin cikin ka dan akwai reza a nan gurin na wace sai ka sayar masa dan ki sayar masa kun yi tarayya amma in ya zo da Allah akwai reza kaga bai bayanin kansa ba kai baka san shi ba ko dozin goma ka sayar masa reza baka tsaye amma ya faɗi ga inda za shi ko kai ka san ga inda za shi yaron jaya a cikin zuciyarka ga abin da zai yi sai ka rubuta sayar masa da wannan abu ai kai ba kai ba kamar mutum ya fito yana jan mota karuwa ta tsire shi ta ce marhaba sai ya ɗauke ta ya kai ta kuma ka ce bayan laifi sai ce bayan laifi ya san marhaba za ta yi ce a'a la marhaba mina wannan kan la marhaba ka ce ba wani marhaba a nan ya san cewa fitsara da ta amma bayar Allah matan aure asibitin murtala asibitin nasarawa wane ne da tumaminta a'a wane ne zai kai ta tsohon gwata cikin gari cikin na bismillah zai ke ce kai ta ya ta halittun sa amma ka san mutum zai yi sa ko kuma sai ka taimaka masa ko kuma ka ce bata laifi bayan kuwa yake wala ta awo ala ismi kar ku yi taimaki ke ne akan barna da ayyukan sako kai yanzu ka ce ba shi na ko ka ce bata laifi dan haka duk telan da ke dinga kayan tsirara da mata suke sawa wallahi ni ba na shakkar yana da laifi in bai sani ba wannan duk abin da ya abaya mana fatan Allah ya ji masa amma ya zo a zisan ne yace haka zai yi hanyar neman abinci da ne ayyo in baka wannan ba za ka ci abinci ba mutane da ba sa tilo kuma suke cin abinci ina fata an fahimta mariga yace ga wannan ba wani gwamnati da kansa da gafara wani gwamnati yake cewa da shi wani gwamnati cikin gono ne to na so da yake cewa da shi to gashi dai wato mun san giya bakin to amma kuma ga kaida ta aikin gwamnati za ka akwai guest house na gwamnati wani lokaci shugaban kasa zai zo wani lokaci baki zai zo daga federal dole wato sai an kai musu giya an ajiye musu dai idan sun zo su sha ba su zai zo Kano to ya za a yi ɗan protocol za su sai giya ko za su saya ba sai ke cewa yaya za a yi kenan sai an san ba zai zama larura ba a sai giya sai sai malam sai idan larura ne a sai giya idan ana gwamnati to larura ne kuma a yi gwamnati. Ku faɗa mun shi kuma yin gwamnati ya zama larura haka ba ne shi ne idan larura ne duk gwamnati sai giya ya ajiye a kisa wa shin larura ne kuma shi a yi gwamna ma'ana dai ya ƴan uwa ya kamata mu ɗauka cewa addinin musulunci yana da faɗi ya shafi kowane ɓangare na rayuwa yana daga cikin abin da yake sa wani lokaci mu ga hukunci ya zame mana bako saboda mu mun taƙaice fahimtar mu ta addini akan al-ibada ibada kadai sallah azumi zakka aikin hajji sai muka ɗauka addini ba ya da cewa cikin sauran ɓangarorin mu na rayuwa ina za ni ina zan fita ina zan shiga ina na zauna ina na tashi ina na kwana sai muka ɗauka addini ba ya da cewa me nace me zan ce me zan saurara ma cikin abin da ake cewa sai muka ɗauka addini ba ya da cewa shi ko addini ya tafi dukkan rayuwa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gaba ɗaya ya tafi rayuwa gaba ɗaya sai dai kawai abin da ɗan adam bai sani ba kafin ya sani yana yi bisa ga kuskure to wannan Allah baya kama shi da shi daga ranar da ya sani shikenan me sai ya dakatar na baya Allah ya yafe masa amma ya sani kuma sai ya shiga wani barna sai kuma wannan ba da zai bane ba da haka sai kowa ya kokarin ya taimake shi ne a kan ayyukan alkhairi kowa ya kokarin taimake shi ne a kan ayyukan alkhairi yanzu idan ya zanto cewa dukkan tela musulmi ya yi kokarin duk wanda ta zo wannan ɗin ya zai ce haɓa ina yar musulmi ai wannan bai dace da shi ba ai wannan zubar da mutuncin shi ne ya yi kai mata nasiha har ta jamsuwa za ta yi wannan ba za ta yi wannan ta ce ita ba ta yadda ba ka bani kana ta zo da sai ya zama wata ɗaya da hadisi bai sani ya kyanta ta mutuncin Allah madaukakin sarki ba zai tabbata kai ba babu yanda za a yi wai ka dauka cewa wai sai ka yi sako sannan za ka tafi mun nawa Allah zato ne ka dauka bin shi zai jawo maka talauci sai wani ce to ai yanzu in za ka yi gaskiya ba za ka kai labari ba wannan ba ka san mai ka faɗa Ubangiji kana so ka ce ya Ubangiji lissafin da kayo na da ne a yanzu kan ya kamata ka canja ka halatta mana barna haka kake buga shi da Allah ba sannan da Allah ya sababbar rayuwa daban-daban duk kowane ɗaya daga cikin malamin makaranta wannan fa ɗaya ne daga cikin sana'o'i dubu ko miliyan da mutum zai yi ɗan kasuwa wannan abu ne ɗaya ko cikin dubu ko cikin miliyan da mutum zai yi tela driver duk wannan ɗaya daga cikin ko dubu da mutum zai yi ko miliyan da mutum zai yi shikenan sai ban yi wannan ba dan na gabar na tayewa na canja da wani sai a ce ba zai yi ba yana daga cikin abin da ake bukata ma musulmi ya zanto yana da duk abin nan wato yana da cikakken confidence a rayuwa yana da hope a rayuwa yana da duka bin dan yana da as-siqatu billahi yana da kyautar so ga wani idan ya ga wata sana'a da bata masa kawai nan take tanda sai me ya ga wata sana'a barna ta yawa cikin sanan take tanda zuwa ga wata dan ga Allah ya sa albarka gurgurdan yadda kai abun dan Allah dan ka tsira da addinin ka gurgurdan yadda Allah zai sa albarka a cikin rayuwarka amma idan ka tsaya ka ce a'a haka ne ai yanzu idan baka yi kaza ba za ka yi maka za ka biwa yan duniya to shikenan sai ka ga kana yi babu albarka a ciki sannan kuma ga zurbi sannan kuma an riga an sauke maka hujja dan kaji yanzu kawai ke dan ne ke baka waɗansu hanyoyi na guzuri ko kafila wannan wahayi da ke dan ke baka shine ainihin wasu kenan da Allah ya ce yuwaswisu fi sudurin nas yuwaswisu wato shine asalin wasuwasa da ke dan ke wa dan adam duk wani tunani da zaka zo ka nemo wa kanka uzuri na ƙarya bayan bai zama uzurin gaske ba shine abin da Allah ke cewa wa inna shayatin la yu'una ila awliya'ihim bin jadalukum wa in at'atumuhum innakum la mushrikun Allah sai wa anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzo Allah ta rada mutum tabbata gare shi ya ce ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ثلاثة وتبداك تيمتون أخبا سيديك تي كلر متانيب دا أخو فوانا كلانا إيا دوكا مليوي ما تين أي كيلو منا amma ba wai mutum kuma ka kalba duk da cewa a zahiri kila haka mutum zai karanta ai dan dai dan kace salatatun ai dole dai mudaf ne amma an kace mudaf ilayhi to kenan ko dai kace salatatu rijalin ko kace salatatu asnafin kala kalar mutane guda uku ko kuma a'a mutum ɗaiɗai guda uku wanda zai fada cewa da fadin hadisi kala kalar mutane an gane ku kala kalar mutane guda uku la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah Allah ba zai musu magana ba a ranar tashin kiyama wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba daga dattin zunubi wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba kallo na rahama wala hum azabul alim suna da azaba mai tsanani Allah tsare na farkon su shaykhun zali dukkan dattijo mazunaci shaykh dukkan tsoho mazunaci dukkan tsoho wanda yake mazunaci na biyunsu malikul kazzab dukkan mai mulki makareci na ukunsu wa'ailun mustakbir dukkan talaka mai girman kai rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi malamai suka ce dukkan zulmunan ka zara kuma haramun ne tunda Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina dan alfasha ce to amma an fi tsammanin zina ga mutumin da yake cikin ƙuruciya saboda a lokacin nan ƙuruciya na iya jan ɗan adam da wannan amma mutumin da ya riga ya tsufa shekara 60 shekara 70 da kuma mai kenan wannan wannan shine ainihin fasadi kenan fasadi zaka ce domin shi idan yayi ma matar kanta sai dai dan ta karɓi kuɗi a wajensa amma ba dan zai iya gamsar da ita ba zai iya satisfying ɗinta ba kan kenan tsabar barna kawai ke ma'ana ya kamata mutumin da ya kai wannan lokacin ya samu raunin da matarsa ma ta gida da yaya ake rarrakawa sai dai dabara da wayo daga bare da Ibn al-Jawzi yake cewa ka rinka mata yawan kyauta musamman in yarinyar ce kana tsaratar da ita lahira dan kai dai ba za ka iya gamsar da ita ba kana sa tana azumin litinin kana da kiyamul layl da san ta ababai na addini a wata kila so dai ko so bin kawai za ka iya gamsar da ita sauran ba za ka iya ba sai dai kai tarjib kana ta zuhudu a gaban ta bayan kai ba haka kake ba amma dai dai a zo lafiya to wannan matar ka ma kenan to ina ga mutumin da kuma matar sa ba iya gamsar da ita kuma je da mota kuma yana cikin wannan shekarun 70 75 80 ma'ana duk suna haramun ce amma ana ganin a cikin kwanakin kuruciya inda sha'awar ta ka karfansa amma a cikin kwanakin da ba na kuruciya ba sha'awar ta bace ta karfansa fasadin sa ne ya fi karfansa ya kawo kenan rashin arziki ne kawai irin nan Allah tsare mu sannan sai malikun kaza ana tsammanin kowa ya ƙarya haramun ne amma an fi tsammanin talaka ya yi ƙarya don jin tsoro to amma san shi ya ƙarya don mai hikima mai mulki ya ƙarya don mai wa yake jin tsoron zai kulle shi wa yake jin tsoron zai kama shi shi yasa ba ya da hujjar ne ya ƙarya don haka idan ya yi ƙarya sai ya tashi ƙarya ta fi muni saboda shi yana da mulki a hannunsa yana da kaza waɗansu malamai suka ce a'a saboda shi mai mulki lokacin da ya yi wa talakawa ƙarya to ya ne rage zalunci amma yawanci talakawa na yi wa mai mulki ƙarya don su kubutar da zalunci amma duk lokacin da mai mulki ya yi wa talaka ƙarya to ya yi ne don yi mai ya zalunci shi ya yaudari talakan sai ya mata ƙarya to kuma duk lokacin da ya zalunci talakawa ta gaya da zai ne mai yawa to sai ya sa abin yake da nauyi sannan wa'ailun mustakbir talaka mai girman kai garbi abin da ke sa mutane su girman kai kuɗi to shi ba da koko ko me ne girman kai har kuma babu wani da wagi da girman kai din ba ya da wani dalili da zai sa a yi girman kai to saboda haka wannan shi yasa aka kebance waɗannan kallon mutane guda uku wato ainihin a cikin hadisi in kullu da sifa ta farko wato mutum na iya hada sifofi guda biyu cikin uku ya zanto gashi da yawan shekaru kuma mazinaci sannan gashi mai mulki ne kuma makaleci lokaci guda mutum na iya haɗa wa sufofin guda biyu an bai da ku ka mutum ya tsufa a kan mukami sannan kuma yana fasikanci sannan kuma yana ƙarya ya tsufa a kan kaza kuma yana wani wannan na iya yiwa mutum ya haɗa wa sannan kuma mutum na iya yiwa gashi yana da yawan shekaru mazinaci sannan kuma gashi talaka ne mai girman kai duk wannan na iya yiwa su kada yadda mutum ya zauna ai ya haɗa kan shirin Allah tsare. wani hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, ra'a lafzin al'a'il yana nufin al-faqir talaka, wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, qala Allah azza wa jalla, Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya ya ce, al'izzu izari, wato ji da kai wannan kwarjan lena ne, wal kibriya'u ridai, ji da isa wannan kuma wato ainihin mayafi na ne, faman yunazi'uni fi wahidin minhuma faqad azzabta, duk wanda ya jayayya da ni cikin ɗaya daga waɗannan al'amura guda biyu, to hakika zan yi masa azaba. Lafazin al-kibriya shine dai kamar yadda muka ce girman kai. Asalin al-kibriya a larabci shine an yar al-insanu annahu kabir, mutum ya rika ganin ni babba ne, ni ba dama ne. Ina fata mun fahimta shine al-kibr din ko al-kibriya. Lafazin al-iz, wato an yi shi'urul insanu bi annahu qawi tumada, mutum ya rika ganin ni fa mai karfin tsiya ne, kuma ba wanda ya sai taka ni. Mutum ya rinka jin haka, to wannan shi ne izza. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, wato izza shi ne jin ni mai ƙarfi ne da ba wanda ya sai kita, da ba wanda ya sai wanda ba daidai ba. Allah ce wannan izzar ɗin sa, abinda shi ne shi ne izzar, kun san dai izzar shi ne farkon ne. Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin ya siffanta da siffa irin ta bayi wai ba ka ci zuwa ga izzar ko mayafi, amma yana nufin siffa ce cikin siffofina, yana nufin keɓantaccen siffa ce tawa wani ba zai tarayya da su ba. Kamar yadda al-kibriya wa rida'i, kun san da rida shi ne gyabto da mutum ke nunawa a kan kafadansu lokacin da zai je wurin aiki ne, ga wanda kuma al'ada garin su ne wani koyo da wani mutum da ya saba. To amma dai wannan gyabtar da ke nufi, to ai kun san Ubangiji ya fi ƙarfin ya sanya wannan subhanahu wa ta'ala. Amma abin da yake nufi al-kibriya, wato ganin ni babba ne, wannan abu ne na wani kadai, kamar yadda jin ni ba wanda ya sai mun ba daidai ba, wannan abu ne na wani kadai, duk wanda ya yi musu su da ne a cikin wannan zan mata azaba. Ma'ana duk wanda ya rinka jin shi ma babba ne, kaga yana son ya takara da Allah kenan. Duk wanda ya rinka jin ba wanda ya sai keta ni, kaga yana nema ya yi mai ya yi tarayya da Allah cikin abin da ke hafa'is ne, al-hafa'is na rububiyya ko na ilahataka. Ina jin na dai kusanto da ma'anar wannan rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, bainama rajulun yamshi fi hulla, yayin da wani bawan Allah yake tafi a cikin tufafin sa na kai na ban sha'awa. Lafazin hulla, dukkan tufafi mai rufi biyu, an bayyana ko wanda akwai wajen, sannan kuma akwai mai cikin, za ga akwai riga ta kaki irin wanda ake abin nan, duk yana da ɗaukar ma'anar hulla. Dukkan wani tufafi wanda yake da rufi biyu, akwai linkin ciki, akwai linkin waje, shi ne hulla. To galibi mutanda idan sun sanya wannan tufafin, tufafi ne na alfarma. Bainama rajulun yamshi fi hulla, yayin da wani bawan Allah ke tafi cikin tufafinsa na alfarma, tu'jibuhu nafsuhu, ransa na kayatar da shi, murajjilun ra'asahu, ya tade gashin kansa, yakhtadu fi mishyatihi, yana yanga a cikin tafiyarsa, iz khasafa Allahu bihi, sai Allah ya rufta kasa da shi, fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawm al qiyama, yana nan yana tsurmiyawa cikin kasa har ya zuwa ranar tashin kiyama. Ma'ana an bude kasa, ya shiga yana tayin kasa, yana tayin kasa har ya zuwa ranar tashin kiyama, sannan ya kai kasa. Yana cikin tafiya da tafiya ta girman kai, Allah ya saukar da wannan karsa. Da yawa daga cikin malamai suka ce wannan yana cikin gaibiyat, abin nufi surmiya wata cikin kasa abu ne da gaibi, ba mu san kaifiyar yadda yake surmiya ɗin ba. Wani rami aka yi a mai ki yake bi, wani fayif aka yi, fayif ɗin na karfe ne, na suminti ne, plastic ne, ba mu sani ba. Allah da ya ce ta jaljalu fiha ila yawmil qiyama, yana nuna ta surmiya wa kasa ba zai kai karshe ba har zuwa ranar tashin kiyama. Wato dai abun na nuna mana munin mutum ya sanya kayan da zai rinka yanga, yana jin cewa a rannan shi daban ne. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Lafazin murajjilun ra'asahu, ay mumashituhu, yana mai tade kansa, lafazin ya tajaljalu bil jimaini, da jiman guda biyu, jim ta farko da ta biyu, ay yagusu wa yanzilu, yana ta iyo cikin kasa, ya yi kasa wa yanzilu, yana ta kara sauka cikin kasa har zuwa ƙarshe. Hadisi na ƙarshe a wannan babi, an Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, daga Salama ibn al-Akwa, Allah ya kare da gare shi, yace manzo Allah da zai mutunta tabbata gare shi, yace la yazabu ar-rajulu yazhabu bi nafsihi, dan adam ba zai gushe ba, yazhabu bi nafsihi, yana ta tafiya da kansa, yana mai ji da kansa, hatta yuktu fil jabbarin, har sai an rubuta shi cikin azzalume ko kangarrun bayi, fayusibahu ma asabahum, irin abinda Allah ya alƙawarin zai same su na azaba shi ma ya same shi. Rawahu Tirmizi, wato Imam Tirmizi rawato hadisin muqala hadisin hasan, ma'ana yazabu bi nafsihi ay yartafi wa yatakabbar, dan adam ba zai gushe ba, yana ta tafiya da kansa, yana ta ƙara daga kansa, yana jin cewa a nayi kaza, ai na taka mataki kaza, ai nayi kaza, har sai an rubuta sunansa a cikin rajista ta mutanen da suke aljabbari. Allah ya tsare mu. Wannan shine hadisin karshe a wannan babu, kuma shine hadisin karshe a wannan yammaci, sai lokaci na gaba da Allah ya kai mu. Abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wannan muka kuskure, Allah ya shirya mana. Assalamu alaikum. Idan mutum ya zama mai girman kai ne shi, in ya halatta mutum ya masa girman kai don ya nuna masa shi bai isa ba, mai girman kai abinda ya kamata shi ne ka faɗakar da shi, domin ba lallai bane don ka nuna masa shi bai isa ba ya zanto ya daina, kila ma sai ya ƙara masa. To amma mutumin da aka san an taɓa faɗakar da shi a lokuta daban-daban bai ji ba, sai ake ganin wannan hanyar ce za ta magance shi, to sai a yi masa dan wannan, ina faɗa muku. Amma mutumin da a karan fari sai a ɗauka cewa bai san hukuncin ba ne, sai a yi ƙoƙarin jan hankalinsa ta hanyar ayoyin Alƙur'ani da ake san manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da nuna masa ba dukkan ɗan adam bai ɗaya, ba wani da za a ce wannan da zinari ko azurfa aka yi shi, wancan kuma an yi shi da turɓaya ko toka, dukkaninsu bil adama ne, dukkaninmu asalin annabi Adam alaihi salam, da haka babu wani girman kai da wani zai wa wani akan wani sauransu. Sannan an nuna masa cewa abin da yake saka girman kan nan kuma menene, ba shine dai abin da zai tabbatar maka da matsayi a wajen Allah ba, abin da yake tabbatarwa da mutum matsayi a wajen Allah shine takawa, inna akramakum indallahi atqakum. To wannan faɗakar da shi ne sa cikin sa ya sanyi ya amfana, amma idan kawai kai masa girman kai ne ba lalle bane ya iya tsayawa. Sannan a ɗabi'ance, wato shi mai girman kai wani abu da ya kamata ya fahimta shi, ka'idar ɗan adam yana kallon ka ne irin kallon da kake masa. Idan ka kalli sauran ƴan adam a mutunci cikin sutura, to su ma sai ta ɗaura maka rigar mutunci su yi maka kallo na daraja na mutunci. Amma idan ka ɗauki mutane a banza, su kuma sai su ɗauke ka kai ka ma fi banza ci baya, sai zanto kana mutum kallon jaki ne, shi yana ma kallon da bai bai, kaga abin ya lalace. Saboda haka masu girman kai in sun san wannan, sai suka ce ba girman kai baya da amfani, dan baya dawowa mutum farin jini, bakin jini yake dawowa mutum. Wato zai ba da sha'awa a ce ga wani ana ganin inda za a faɗi sunan shi da makamansa da yake da shi a cikin rayuwa, sai a ga cewa yanzu shi ne kaza, kuma yake kaza, yake kaza, sai a yi sama baki, sai da suka ta suna ne suna san shi. Amma idan ya zo ko da ba wanda ya san da wannan mukamin, yana ta tafiya yana ta tafiya kala hanci haka, irin ba dama ne wai ta ce to wannan kowa yake shi, kuma wannan wai shi kuma asuwa, sai da duka ba ɗaya ka ba mutane haushi, duk sun gaji da kai. In za a yi minti biyar a wajen kamar ka yi rabin awa, duk ka zama nauyi a kan mutane, kawai gara ka yi tafiyar ka ya ta alheri. Ma'ana dai wannan daga cikin abin da ya kamata mutum ya kalla. Ya halatta mutum ya ɗinka matan aure kaya na ado domin su sanya a gidajensu, idan ya san cewa za su sanya a gidajensu ne saboda mazajensu, ya halatta wannan ko shakka ba, mutum ba ta aure ta zo ta ce tana son ɗinki iri kaza, ko kuma ya zanto tare da mijinta ma suka zo, babban abin da zai fi kawar da masu guha kenan, ya zanto da mijinta suka zo. Sai dai mu nan ba mu saba wannan, yawancinmu ba ma zaba ma matan mu ɗinkin da suke yi. kawai sai zai ganta da riga, sai zai ganta da style ne kaza, shi ba shi ne ya abin da wannan kuma ɗaya ne daga cikin biyu. Wato dai al'adance ba mu saba cewa ba mu cewa ga irin dinki da muke so ba ta martaba. Sannan kuma abu na biyu ma yawanci idan sun sa ba ma nuna ma sun burge ko sun kayata. Mata da dama suna kuka da irin wannan. Mace za ta yi ado za ta kware a daga ta yi komai da ita su daga zurga a gida amma mijinta bai taɓa cewa ke yi kyau. To kuma wannan illar da yake jawo shi ne yakan jawo yawan fita unguwa. Yakan jawo yawan fita unguwa don mace a ɗabi'arta. Idan ta sa kaya tana son ta ga wanda zai ce ta yi kyau. In ta rasa kowa wani namiji bare ko da wanta ne ce kai dinkin nan ya mai kyau ita ta biya ko mahaifinta ne ce dinkin nan ya mai kyau ita ta riga ta sanye ko wanda ta san ba ta yi hasarar kudin ta ba a wajen tela. Amma matar ka ta sa kaya ta yi juyi ta je nan gurin ta fita nan ta dawo nan gurin kamar ma ba ta yi komai ba kawai kai kana ta lumbure fuska kana ta daure baki to nan da nan sai ta ce akwai wata kawar mutane da Allah ina son zan je barka idan ka yarda. Ita ba nan take so ba so take ta fitar da wannan adan wani ya kalla ta ga ya mata kallo biyu kallo na farko ba da niyya ba na ka tibis kallo na biyu kuma da niyya to ne ta cinye ba ta hasara kudin ta ba wajen tsira. To amma ka saba faɗa mata idan ya yi kyau ka amma wannan kayan da yake ya yi kyau da Allah ina ka dinga miki wannan ya sai ka tsara marbushi tana jin daɗi ka ce ya yi kyau. Wata rana kuma idan ka sawa tambar ka ce to amma ba akwai irin dinkin da na gani wata riga kaza kaza ka yi bayanin ta ko kuma dai a kawo da za a yi in zafa kala kala tun da nini za a sawa duk wanda yana kara alaƙa tsakaninka da matarka kuma yakan mantar da ita saurayin ta na da amma wallahi wallahi ne a to za a kwakwa samu ko ita za ku fiji a yi ka san yawanci mutum ya fi kishi da saurayin ta na da wallahi wannan yana mantar da ita saurayin ta na da duk matar da mijin ta ya bata wata rai a duniya tana sanin saurayin ta na da sai ta ganin kila fa inda ci ne da bai mu haka ko da kuwa shi ma tana auna ne can a gidansa tsakanin shi da wata matar abinda ce dan zai rika nuna mata kin 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 ya hasara da kin zafa wani ai da ba ki samu kanki cikin wannan ba haka za ta rika ne kuma in tsautsaye zai zata fito unguwa ta gaba da shi zai mata kallon barbushi sai ta kaje fa kamar yadda ya wani barbushi inda shi ne kullum haka za a yi wannan barbushin ko da in ya wani ta kuma ba haka bane ba wannan abin take son ta kare to yawanci kai ne zaka tattoce ka hana matar ka leke ka hana matar ka tsanawa da saurayin ta da kai ne zaka yi mata duk yadda ba za ka tana da kowa ba kawai sai kai in kayi ka tafiya tsarka Allah Allah ka dawo lafiya kaza kaza amma waɗansu matan bai da mutunta ya tafiya Allah zaka tafi gona haka suke bi saboda idan yana zaune ba rahama ba jin kai ba ta don haka dai yawanci waɗansu sun za a ga sun tafi da matan su wajen tela cewa ya bayar da irin sa din da yake so ko tana daga motar kaza kaza da ba sai auna da ko shi auna ka hanzar da yadda kawo mijin din shikenan wannan amma waɗansu ba su fiye yin haka ba sai dai su kyale matar ta yi duk abin da ta ga dama a takaice da abin da nake so in kai gare shi ya yan uwa tela idan yana da tabbas din wannan matar aure ce wadda take mai kame kai za ta dinka kayanta ne saboda mijinta a gida saboda muhazamanta a gida wannan babu laifi dan ta dinka irin waɗannan kaya waɗanda suke na ado tsakaninta da mijinta ko tsakaninta da yan uwanta mata. Wannan ita tambayar kan cewa yanga da mata suke ita ma tana cikin girman kai a ban tsammanin yangar da mata suke tana cikin girman kai ita wannan dai tana daga cikin tallata kai ko kuma rashin bada aji kamar yadda suke cewa wato yana daga cikin aji karki bada kai ki karki zubar da ajinki ga wata kamar yadda suke faɗa amma ba wai girman kai ne yake za su yi haka ba kuma yana daga cikin rukuni na ta zama mace din ki da ta yi yanga kai san da kake kawai kamar baiwa dan kuma abu kaza to ta fita abu ne baiwa ai ba za ta burge ka ba yana daga cikin rukunin da zama ta cinye da yanga kawai ba a san komai ya yawa ka san komai yawa an yi alubazar ina bazu ne kuma ka rubuta kwana amma dai zan so rukunin mace lalle zan so ta yi kwalliya kuma rukunin mace zan so tana yanka idan ma kace zaka hana mace yanga to so kake kamar da ita wata mata maza ka sanan a guje ka dauko wannan kike kike to wannan kuma bai burge wa kai ne zaka yi wannan ka burge idan sai wannan ba ta burge ba wannan yake magana kan cewa menene abinda mace za ta iya gani a jikin namijin da yake muharrabinta ma'ana ina ne tsiraitin tsanamin. Tsiraitin tsanamin zai tawawa game da maza ko mata shi ne tun daga cibiyarsa har yi zuwa biyu wata da tsirara. To amma namiji kuma game da mace wadda take ba muharrama ta bakan haƙƙin jinsa duk ana ƙirga wannan a cikin tsirara don wani abu ne da za ta iya ganinsa da ya sha'awar ta wannan fuska. Da haka ko a talabijin aka nuno namiji ya ga wani abu zai bayyana haka ya kamata ki kawar da kai matuƙar ba mijinki ba ne ba. Wannan yana tambaya dangane da maganar da aka yi kwanaki cewa duk wanda ya bari sallar asar ta kubuce shi to kamar ya hasarin dukiyarsa da iyalinsa. Shin wannan na nufin idan ta kubuce masa cikin jami'i ko kuma ta kubuce masa gaba ɗaya bai yi ta ba? Ana nufin in ta kubuce masa bai yi ta ba gaba ɗaya. To wannan dai sune tambayoyin da suke hannu.